kataga Allah da fifi ta ilimi akan jahilci muna shaidawa tabbas babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad bawan sa ne dan sakon sa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku ƴan uwa ina yi wa kaina da ku wasici da jin tsoron Allah madaukakin sarki kuma ina tunatar da mu mu yi kokarin neman sanin hukunce-hukuncen rayuwa da na ibada da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kowane ɗan adam yana cikin duhu a rayuwarsa, ilimi na addini shi ne fitilar da take ba ka damar ganin hasken gabanka yadda za ka gudanar da rayuwa bisa yadda Allah madaukakin sarki yake so. Shi jahilci, duk halin da mutum ya samu kansa in yana cikin jahilci musamman na addini, to tamkar wanda yake cikin duhu ne, yana tafiya baya ganin ina yake takawa. ‘Ya’yan uwa, mu nemi sanin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar na wahayi ga ma’aikinsa, duk wanda ya yi riko da tafarki na neman ilimi. Haƙiƙa ya samu wani rabo mai girma, saboda shi ne babban gado da annabawan Allah suka bar mana, kuma shi ne gadon da in ka mutu ka bar shi a doron ƙasa baya ƙarewa har zuwa ranar tashin alkiyama. Shi yasa kuskure ne babba, mutum ya yi riko da sana’a da zai ci abinci ko aikin da yake zuwa baya wasa da shi. Amma tunanin karatu mun samu na sallah sai ka ga babu, da haka wannan shi ne abin da yake wajibi a kawunanmu. Ɗan adam yana samun ɗaukaka duniya da lahira a dalilin ilimi. Ilimin addini da za ka yi ka bauta wa Allah madaukakin sarki, ko ba ka zauna ka karantar da al’umma ba, a walanka wani ya koyi gaskiya, wani ya koyi kyakkyawar magana, wani ya koyi kyakkyawar mu’amala, wani ya koyi kiyaye lokaci, wani ya koyi sa takalmi da ƙafar dama, wani ya koyi fara cin abinci a walanka da hannun dama ko da yin bismillah, iliminka ya yi amfani. Inda wannan gadon abin da ka iya zai tafi har zuwa ranar tashin alkiyama, kana cikin wanda suka ci gadan annabawa, kai ma kuma ka gadar. Ladanka zai zamanto mai gudana har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana hanya guda ɗaya tilo, wadda da ita ake samun ɗaukaka, ɗaukaka maɗaukakiya a nan duniya da kuma ɗaukaka gobe alkiyama, shi ne ta hanyar ilimi. Za ga ko mulki na gwamnati, ko mulki da ake samu a ƙarƙashin zaɓe kujerar siyasa, alalace sai ka ba da kwalin sakandare kafin ka hauta. Sannan inda wanda suka ɗara ka zuwa NCE ko digiri ko masters ko PhD sai ga ana mutunta su sama da kai, sabida me wa albarkacin wannan ilimin. To kazalika ilimin addini, Allah ya ce mana Allah yana ɗaukaka mutum a dalili guda biyu. Imani shi ne dalilin ɗaukakar ɗan adam na farko, sannan sai wanda aka ba su ilimi, da aka imani da Allah, imani na haƙiƙa, sannan a gwama shi da ilimi da za a gudanar da rayuwar imanin a ilmance, to da wannan ɗan adam yake samun daraja a nan duniya da kuma gobe lahira. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari, yayin da ɗan adam numfashinsa ya kare komai ya katse. Akwai abubuwan da suke bin salahira daga ciki sai yace mana akwai ilimin da ya bari a nan duniya ake amfanuwa da shi. Da haka ya ƴan uwa, amfanar da al'umma a layin ilimi ba sai iya malamai da suka yi karatu ba, ci gaba da neman ilimi ba sai iya maluma ba. Da haka ya ƴan uwa mu lura irin tasiri na malamai rabbaniyun wanda suka koma ga Ubangiji ɗaruruwan shekaru da suka rubuta littattafai suka bar mana wanda kullum wani littattafan mun gagara wadatuwa da su. Ba su bar wani abu daban ba in banda wannan ilimin. Sai zama tasirinsu har zuwa wannan lokacin yana nan, duk lokacin da aka ɗauka aka karanta ana jin daɗi. Sannan kullun sunayensu ko a so ko a kise an bauta sunansu. Mu lura cikin irin ɗaya daga cikin wanda Allah ya albarka a rayuwarsa, Imam Nawawi. Duk masallacin duniya ba wata mashaba daga cikin mashabobin nan guda uku, saboda duniyar a kashe take. Muna Afirka muna kan mashabin Imam Malik. In ka koma Middle East, yadda Saudiya da sauran kasashen Larabawa suke, suna kan mashabi ne na Hanafiya. Sannan in ka tafi Fa'is, suna kan mashabi ne na Shafi'iya. To za ka samu duk waɗannan mashabobin in an gina masallaci da wuya in za a sa littafin hadisi a kan kanta sai ka ga arba'un hadisi, sai ka ga Riyadu Salihin. In ka koma a babin fiqhu, Allah ya sanya albarka da karbuwa ga littafin Malam Abdurrahman mai Akdari, shine littafin Ahlari da Bahaushe yake masa take Lahallari Rariya Matatar Sallah. Saboda nan ne aka kawo babi na Rafkanuwa, yadda duk yadda Rafkanuwar ta faru ga yadda zaka bi ka warware ta. Kun ga wa'annan bayan Allah, Allah ya karbi ibadarsu. Imam Nawawi gaba ɗaya durubuce-rubucen da ya har ya mutu, ya mutu yana da shekara 40 ne a duniya. A gabar mu da bamu rubuta littafi ko ɗaya ba, shekarunmu sun wuce nasa, amma Allah ya albarkaci rayuwar. Kuma har a naɗa ƙasa ana ambatan sunansa, wannan abin yana gudana. Mu lura duk illahirin wa'annan maluma, duk lokacin da aka zo darasi aka ce qala Imam Malik sai a ce rahimahullah, qala Imam Shafi'i sai a ce rahmatullahi alaihi. Mutane suna ta nema musu rahama, suna ta nema musu gafara a dalilin tasirin mai, a dalilin tasirin ilimi. Yasa musamman wallahi matasa a yanzu an karkata, saboda aqidar capitalism ta shige mu, kowa ba mace ba namiji tunaninsa kuɗi, so ba tunanin ma ilimin addini ake yi. Yaran tun ba su da wayo, an kai su tafis 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 tafis, ana ta wahala. Amma daga yaro ya tsallaka JS3 ya shiga SS1, ko ya fara zuwa prep, ko ya fara wayan da shi ya fi ƙarfin zuwa Islamiya ya zauna da yara, ya ɗauko hadda sai hadda ta lalace. Babu wani matsayi da zai kai a duniya da kwalinsa wadda zai je alkiyama ya ceci iyayensa. Amma filin ranar tashin alkiyama, ‘ya’yan da suka haddace Qur'ani izu 60, suka kiyaye alfarmar Qur'ani izu 60, a wannan ranar su suke da wani ado na musamman da kambu da ake ɗora musu na sarautar mahaddata, kuma Allah ya ba su ceton dama da za su ceci iyayensu. Kaga ashe wata babbar daraja ce, bai kamata ɗanka da ya ɗauko haddar Qur'ani kai wasa da ita ba. Amma zai ga an watsar, daga ya zo SS3 an fara tunanin jam, an fara tunanin wa'ek, an fara tunanin za su yi karatu, daga nan an ajiye wancan layin. Yana cikin abin da ya kawo a yau du islamiyoyinmu, idan ka je ba maluman da suke karantarwa wadda za ka gansu sun ajijjiga ka ɗauka ka ji su da nauyi. Saboda me? Mun karkata iya ilimin sana'a. Kuma wajibi ne mu ware, ba kowa za a tura bangare ɗaya ba, kasawa ake yi. Shehu Usman Danfodio a cikin abin da ya bayar Shehu Nasara a fadin kasan nan an tura mar yaya zuwa Sokoto anan zaka gane darajar magabatan mu da suka tura yayan su suka yi ilimin da aka zo aka yi jihadi aka kafa daula daga nan zuwa Sokoto kilomita 700 da kwabbai amma lokacin ko jaki ko doki ko alfadari ko kafa haka aka tafi neman me neman ilimi Shehu Usman Danfodi yana da wani siga ba kowa Allah ya alƙawari zai haddace Qur'ani ba in an karanci kana da nauyi kaman ba zai samu ba to sai a baka ƙarfi bayan kai saukar farko sai a baka ƙarfi a wurin karatun littafi in muka lura sana'o'in mu namu ada sana'a gado ce idan ce ma wannan masinci ne to dama zuriyar su masunta ne in an ce ma wannan mahauci ne an ce ma wannan baduku ne idan an ce ma wannan makeri ne ko an ce wannan magini ne kowace sana'a saboda a lokacin mutane suna rike da sirru na sana'o'in su ba kowa ake baiwa ba da haka danka da ba zai zama malami ba sai shehu ya tura ma shi ayin kai kashin sirrin sana'ar a wani ba za ka yi wa danka da cikin ka ba to da haka wayannan sana'o'i sai suka ginu suka tafi har zuwa irin wannan gabar to ya yan uwa masallata ayyuka na kwarai malaman da suka wuce irin labaran su da muke ji in an ka labarin hakuri ko labarin wata dabi'a ko labarin kawaici ko gudun duniya ko tsantseni to sai kaga su din nan dai su ne abun koyi a kayan irin wayannan dabi'a to ba za ta samu ba ƴan uwa sai ta hanyar neman ilimi sai ilimin ta ya samu shi kuma neman ilimi a matsayin jihadi yake jihadi mai zaman kansa saboda aiki da shi haske ne daga wurin Allah ba zai samu ba wannan hasken sai an sa kokari mai yawa shine Allah sai ya buga mana misali cikin suratul an'am yake cewa wanda ya zamanto macecce yani jahili kafiri a mace yake in dai ba imani ba ilimi Allah ya ce sai muka raya shi rayawa da me rayawa da imani rayawa bayan imani rayawa da ilimi Allah ya ce sai muka sanya masa fitilla haske wanda yake tafiya da shi a cikin mutane to aka sinsa wanda ba imani babu ilimin addini to zai zamanto kamar wanda yake tafiya a bakin duhu ne ba ranar da zai fita zuwa cikin haske ƴan uwa masallata kowa akwai gurgurdan abinda Allah ya bashi na ilimi abin da yake wajibi akan ka shine wajibi ne duk abin da ka sani ka wajabtawa kanka kokarin aiki da shi saboda shine ribar da yake ciki in kana da ilimin da baka aiki da shi to jahili ya fi ka alkhairi dama shi ba shi da wannan ilimin mabocin alhidaya yana cewa fasadi ne mai girma fasadi barna mai girma ka samu malami masani amma mai kyakketa dokar Allah a wurin sabo ka same shi ko mummunar dabi'a a sahun fari sai ce amma wanda ya fi shi ta'adi wanda ya shi barna shine ka samu jahili mutanassik mai riko da ibada wanda yake da riko da ibada bai san komai ba in al'umma za su yi tafatawa gunwa za su walansa za a ci sai mala ya ce huma waɗannan mutanen guda biyu fitina ce mai girma a cikin al'umma amma ga wa suke zama fitina ga wanda da su yake koyi kai malami mai barna duk barnar da kai akwai wanda ya imani ya yadda da kai da haka malam in yayi a Qur'ani ya gani ko a hadisi shi ma irin ta zai je ya aiwatar wanda kuma da jahili ya yadda duk fata wanda ya bashi da ita zai yi aiki da haka mu sani jan hankali musamman ga iyayenmu malamai abin da yake wajibi a kayinku wadda hakki ne namu na mu almajirai akanku da duk wanda yake koyan ilimi yake sauraron ku yake ba ku kunne to hakki ne akanku mai girma walan tsarkakewa niyya ya zamanto ilimin dan Allah ake yin sa wa'azin dan Allah ake yin sa kuma jagorancin dan Allah neman yaddar Allah madaukakin sarki ake yi ba irin yanzu da zaka ga abubuwan da suke faruwa a media jama'a babu dadi malami ya bude baki ya faɗi abin da ya ga dama wanda bai ya tabbata da wanda bai tabbata ba na jifa a kayin malami shi ma ya girka kujerarsa ya mayar da raddi wannan ho ba addini ake wakilta ba mutum yana wakiltan waye yana wakiltan kayinsa shi kuma wannan daga ranar da aka koma wannan babin al'amari ya lalace a kusa kusa in zamu faɗi abun koyi a gare mu sai mu ce Mallam Abubakar Gumi malam yana tafsiri wanda suke kewaye da malam wanda ya san tarihin ya sani sun wahalar da malam fiye da yanda baka zato ana malam yana tafsiri wani ya daga hannu malam ya saurare shi yace akramukallahu kai ridda akramukallahu kai ridda in yanzu ne fa malam ya daga hannu yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace na dawo musulunci yace na dace aramba mu ci gaba jabaki wannan ya ishe mu abun koyi kuma wannan abu da nake so mu gane wannan yaran na Hausa wallahi in nace ma duk duniya ba yaran da yake baji yake cinye yaruka irin Hausa zan iya ce ma ban fadi ba daidai ba sabida kololuwar mu mu a birnin Makka anguwa muke da su manyan anguwanni guda biyu wannan anguwannin Hausawa ne tun daruruwan shekaru wannan ya jawo saboda sanunmu da haramin Makka da yanda muke da riko da ibada wannan ya jawo lokacin sau da sau lokacin Faisal yana sarkin Makka aka samu arzikin man fetur a Saudiya amma ba su yi tunanin kowa ya je ya kula da haramin Makka da Madina ba sai Bahaushe zamanin Murtala yana mulki suka zo gun Murtala cewa sun zo daukan wanda za su kula da haramin Makka da Madina ba sai aminta da kowa ba sai mutanen Najeriya Murtala ya ce in Allah ya ba mu arziki za mu je mu yi ibada mu dawo amma ba za mu je mu yi wata dawainiya ba idan ka tafi kai hatta a Isra'ila akwai anguwar Hausawa ‘yan uwanmu iyayenmu da kakanninmu da suka tafi Saudiya ta ƙafa idan ka tafi Chadi akwai anguwar Hausawa Hausawa ma a ƙasar ma sun ma dominating ƙasar in ka ƙarisa Sudan hatta a babban birnin ƙasar Khartoum akwai anguwa Inqas anguwar Hausawa ne gabaki ɗayanta in ka ga wani ya shigo zuba ya zo yi amma Hausawa suka kafa ta a birnin Khartoum akwai anguwa da ta ninka Inqas sau uku ana ce da ita Mayo anguwar Hausawa ce wannan Hausar da kake zage-zage da sunan addini duniya ne fa take kalla wanne za ta dauka fassara ayar ka ko zaki ya kamata mutane su gane in kana abu ba kai kade kake jin yaran ba masu jin yaran suna da yawa Allah ya yi wa yaran albarka ko majalisar kungiyar hadin kan Afirka ne kowa ya sunanta sun zabi yaran da yafi kowanne popular yawa a fadin Afirka sai suka ce yaran Swahili ne yare na biyu kuma shine yaran Hausa amma in an dauko min nahiyatil adad by population Hausa ne take da yawan adadi me yasa aka ce Swahili ne a gaban mu a lokacin shugabannin kasar da suke jin Swahili a zaman da aka yi adadin su yafi yawan shugabannin kasar da suke jin Hausa akwai wanda aka zo za a yi wannan adadin a Najeriya ba za mu shiga ciki ba saboda wanda yake wakiltar mu baya jin yaran amma asalin tushen da muka fito wanda muka rena Niger ai shi yana jin Hausa a dalilin Hausan ne ma abin da ya faɗa ake masa reni saboda kana jin yaran kai kuma wa ka rena na gida wanda kake jin sautin sa kullum da haka ya kamata mu gane malamai suna wakiltar addini, sannan mu a manhajinmu musamman a tafiyar wannan kungiyar ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, babba wanda ya kiyaye dan taken kungiyar shine la da'ata lima khaluqin fi ma'siyatil khaliq. Wannan a logo, logo na bajin izala, logonta wannan shine a rubuce a jiki. La ta'ata liman lam yuti Allah azza wa jalla, wannan shine abin da yake rubuce a jikin logo, wadda wajibi ne mu yi kokari mu kiyaye wannan mabda'in namu. Mutum ya nufaci Allah cikin karantarwa sai tsarkake niyya, sannan ya zamanto kyawawan ɗabi'u su ne abin da mutane za su koya a wurinsa, ba ya sassun ɗabi'u ba. ‘Yan uwa masallata, duk wani malami da ya zama mai nasiha, malami rabbani, yana haɗa siffofi guda biyu ne a tattare da shi, yana haɗa aiki da ilimi, sannan kuma da tarbiyya kyakkyawa da yake baiwa mutane. Wannan shi ne abin da ya wajaba a kawunanmu, da haka yadda sauti yake kaiwa mu ji tsoron Allah. Wallahi al'ummarmu har yanzu buƙa ishiruwar ba a isa dugon allura a jahilcin da al'ummarmu take ciki ba. Ka gan an bar karantarwa an shiga wani babi an cutar da al'umma, kuma wallahi sai Allah ya tambayi masu ilimi, musamman wadda suke sakin layi ake koma karewa buƙatar kai da kawo su mas'aloli da kawo su labarai da kwatance da misalai, ba shi ne a gabanmu ba, a koya wa mutane ibada. A kusa-kusan nan jama'a, in na tambaye ku wani mutum ne ƙwaya ɗaya wadda a yau ba a gajiya da jin tafsirinsa? Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala. Me yasa? Saboda malam kawai dolen yake bi, duk abin da malam zai yi ilimin ake zubawa zunzurutunsa ana iya ƙoƙarin ajiye san rai. Shekara ta 2002 zuwa 2003 mun zauna da malam Jafar a Sudan, mu muke fita da malam a tafi lectures a je kaza, saboda ya zo yana bako a lokacin mu mun dan san gari kaɗan. Wata rana mun zauna ana hira, sai yake wani sai yau malam tambaya, ka san ka haɗa mutane kala-kala sai haƙuri, sai wani yau malam tambaya ta gatsali, tare za mu ci abinci da malam, tare za mu fita da malam, sautari in dai ya fito da safe bacci yake raba mu. Sai wani ya ce akaramukallahu, a Najeriya ana kallon kana da girman kai, kun ga babu ladabi a maganar, saboda ba kowa yake iya ganin ka ba, amma ga ka anan fi. Sai malam ya yi dariya, a ci abin da malam ya ambata shi ne, sai ya ce rashin samun damar ganina duk ɗalibin ilimin da lokacinsa 100 bisa 100 na jama'a ne har abada ba zai zama malami ba. Sai ya tsara lokacin, akwai na karatunsa da zai nazari, akwai na zuwa ya ɗauka, akwai lokacin da zai huta, akwai lokacin da zai gana da ɗalibai, akwai lokacin da zai je gabatar da darasi. Amma in kowa ya zo, zaka bashi lokacin nazarinka, zaka bashi lokacin zuwa ɗaukan karatunka, zaka bashi lokacin hutawarka, to zaka ƙare hidimar jama'a ba za ta ƙare ba. Yace da haka, yace ni duk lokacin da zan fito majlisi ne darasi, yace sai nayi nazari na awa uku, shine zaka je da yake ta gangarowa da me hujjoji, saboda da dumudumunsu. Yace sai nayi nazari na awa uku, ran da ban yi awa uku ba kuwa, in na zo tafsirin ba zan yi ba, sai dai inda tambaya in na san amsar na bayar, in ban san amsar ba kuma da bari. To kaga wannan, sai zama har yau ba a gajiya da jin tafsirinsa. Amma inda wasu yake tabawa ko wani abu daban, Allah ba zai sa albarka da tasiri a ciki ba. So muna roƙon Allah ya kiyaye mana harcinanmu, muna roƙon Allah ɗan abin da ya bamu da mu da magabatanmu, Allah ya dawo da kowa kan tafarki, Allah ya cusa mana iya ƙaunar isar da saƙo don neman ɗaukaka addininsa ya zamanto shi ne a zukatanmu, shi ne a kayin idanunmu, ba san rai ba neman kare kawunanmu ba. Muna roƙon Allah ya ƙara ƙarfafa da'awar sunna, Allah ya ƙara ƙarfafa da'awar sunna. Allah muna roƙonka ka ƙara sanya fahimtar sunna a cikin zukatan al'umma. Allah ka ƙara sa kaunar ilimi da neman sa a cikin zukatan al'umma. Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka sani. Allah fitintunin da suka gangaro cikin al'ummar musamman masu ilimi Allah ka takaita ta. Allah ka takaita ta. Allah ka kawar da ita. Allah ka mai bayanta da alkhairi na da'awa mai fadi wanda barakta ala Ibrahim wa ala ali amin. Qum ila salatikum yarhamukumullah.